Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Duniya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Aliyu Mustafa Sakkwato muke farin cikin saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji hiran wakilinmu Madina Dauda da wani lauya mai zaman kansa a birnin Abuja game da kira da wasu kungiyoyin matasa ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu suke yi shugaba Muhammadu Buhari yayi murabus saboda ya kwashe sama da kwanaki 90 yana jinya.
Ba a kayyade ko kwanaki nawa shi shugaban kasa zai ba, babu wannan a cikin tsarin mulki. Zai iya wata daya, zai iya wata biyu, zai iya shekara daya, zai iya shekara biyu.
Kuma akan hakan ne zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan kira da kungiyoyin suke yi Muhammadu Buhari yayi murabus. Bayan haka kuma akwai labaran wasanni, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a, muna fatan ku ne lami lafiya. Yau litinin din nan Koriya ta Arewa ta fito ta buga kafa ta kasa ta ci ba wanda ya sai hana mata ci gaba da aiwatar da shirin ta na neman kera makaman kare dangi na nukiliya. Duk wanda kiran da kasashen duniya suke mata na cewa sai ta daina. Ofishin jakadancin Koriya din dake Majalisar Dinkin Duniya ya ce kudurin da ita majalisar ta yanke na kakaba mata karin matakan kuntatawa cin mutuncin kimar ta ne na zaman kasa mai cin gashin kanta. Kuma ma dai abu ne da aka yi domin a biya muguwar bukatar Amurka na ganin cewa an mai da ita Koriya ta Arewa din saniyar ware. Gwamnatin ta Koriya ta Arewa ta ga mahalarta taron da ake na kasashen nahiyar Asia a birnin Manila kasar Philippines cewa ba za ta taba sakin yancin ta na kera makaman nukiliya ko kuma masu guba ba. Har ta kara da cewa za ta koya Amurka wani gagarumin darasin da ita Amurka ba za ta taba mantawa ba idan Amurka ta kuskura ta ce za ta dauki matakin soja a kanta. Mutane 12 suka rasa rayukansu a bisa kaddarar albarusan da aka yi musayarwa da su a cikin wani tashin hankali da ya barke zagaye da wani babban gidan kurkuku na Kinshasa, wato babban birnin kasar Congo Kinshasa din yau Litinin nan. Wani kakakin yan sandan kasar da ake kiran shi kanar Pero Monamputu ya ce wasu albarusai da suka saki hanya ne suka kashe mutanen nan. Kuma ko bayan wannan wato abin da ya faru a wajajen gidan yarin an ba da rahoton jin karar bindigogi suna tashi a wasu unguwanni na birnin Ayo Litinin. Wuraren sun hada da Matadi da nan ma aka ce an halaka karin wasu mutane biyu. Yan sanda dai suna dora laifin barkewa duk wannan tashin hankalin akan wasu yan wata akida da ake kiransu Bundudia Mayala wanda su ne suka taba kutsa a cikin gidan kurkuku a cikin watan Mayu da ya gabata suka fito da shugabansu da sauran yan uwansu da dama da ke ciki. Irin wannan tashin hankalin da ake ta kara samun kwanakin nan yana haifar da fargaba a zukatan mutanen wannan kasa ta Congo Kinshasa masu tsoron cewa Allah ya kiyaye kada wani sabon yakin basasa makamancin wanda aka yi fama da shi a shekarun 1990 ya tashi domin yaki ne da aka yi asaran rayukan miliyoyin mutane a cikin shi. To muna ba ku labaran duniyar nan ne daga sashen Hausa a Amurka a Washington DC. Ya Allah ya kama gobe Talata ne yan majalisar dokokin Afirka ta Kudu za su jefa wata ƙuri'a kuma ta asiri ta nuna rashin amincewa su da jagorancin shugaban kasar tasu Jacob Zuma wanda yake yi wa ita kasar. Wannan ƙuri'a dai da za a jefa ita ce yunkuri na 8 da yan majalisar dokokin nan suka taba gudawa domin su cire shugaban wanda yake ƙara fuskantar rashin farin jini a wurin mutane saboda abubuwan ashin da yake ta shiga a cikin su yana fita. Bayan sun share kamar makonni 6 suna tabka muhawara akan wannan lamarin ne karshen ta a yau ita shugabar majalisar dokokin Blake Mbete ta bayyana shawarar da ta yanke na cewa gobe Talata za a jefa wannan ƙuri'a ta asiri. Dama kuma jam'iyyun adawa ne suka nemi a yi wannan ƙuri'a ta asirce domin a ƙarfafa gwiwar wasu 'yan jam'iyyar da ke mulki ta ANC domin su jefa ƙuri'a tasu domin jam'iyyar tasu wato an ce a bar tsoro ce domin yadda take ladabtar da 'ya'yanta idan suka kuskura suka yi abin da ba ta so. To gobe Talata ne kuma har ila yau Allah ya kai mu ake shirin gudanar da ɗaya daga cikin zabukan da a tarihin Afirka aka dade ba a samu zaben da ake kallo kamar shi ba, wato zaben shugaban kasar Kenya da shugaba mai ci yanzu Uhuru Kenyatta zai saki gwabzawa da mutumin nan da suka dade suna takara da juna Raila Odinga. duk manazartan zabe sun yi amana cewa zaben yana da wai masa hasashen wanda zai lashe shi wasu ma cewa suke aitan da uhuru da odanga suka goza a zaben shugaban kasar shekarar 2013 basu taba jan burki ga campaign din da suke gudanarwa ba da bata junan su sai dai ba zaben shugaban kasan kawai ake a Kenya din ba akwai kuma zaben gundumomi 47 wanda shi ma masu kada kuri'u suke mai da hankali akan sa sosai
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana wasu kungiyoyi masu zaman kansu ne suka yi dafifi zuwa fadar gwamnatin Najeriya. Suna kira ga shugaba Muhammadu Buhari yayin murabus saboda ya kwashe sama da kwanaki 90 yana jinya. Wakilinmu a Abuja Madina Dauda ta yi hira da wani lauya mai zaman kansa kuma masanin wato kundin tsarin mulki na kasar Najeriya da ake kiran shi Ibrahim Tukur Al-Sudi akan wannan batu inda ta masa tambaya ko shin akwai wani sashi a kundin tsarin mulkin kasar na musamman da ya magana akan lafiyar shugaban kasa
to a zahirin gaskiya a sashi daya yace ta yi maganan rashin lafiyar shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa a wannan sashi kuma sashi ta 144 wannan sashi karamin sashi na 1A cikin baka abinda tace wato shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa zai daina zama a matsayin sa idan majalisar zattaswa wato ta ministoci biyu bisa ukun su in suka zauna suka ce lalle wannan shugaba bai da lafiya ko kuma bai da sukuni ko hankali da zai iya gabatar da abubuwa kafin a yi haka dole ne sai majalisa ta kafa kwamitin likitoci guda biyar wanda ɗaya daga cikin su zai kasance likitan ainihin wanda aka yi wannan kuduri a kansa cewar ba zai iya gudanar da ayyuka ba ko rashin lafiya na jiki ko kuma na gushewar hankali aka ga ba zai iya ba sai idan waɗannan likitoci sun tabbatar da wannan rashin lafiya sai su tura ma majalisar tarayya da kuma majalisar ainihin dattabai sa'annan sai a rubuta a gazette wato takardar gwamnati a wallafa cewar lalle ga abinda likitocin nan suka fada da zaran majalisa ta amince to shikenan wannan shugaba ba zai kasance a kujerarsa ba wannan shine kadai sashin da tsarin mulkin Najeriya ta bayar akan rashin lafiya ko rashin hankali ko kuma dai wani abu wanda zai sa shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ba zai iya yin aikin da ƴan Najeriya suka zabe shi yayi ba babu kwanaki da aka diba ko kadan maganan kwanaki wannan kuma sashi na 145 ita ce ta yi maganan cewar idan shugaban kasa yana son yayi tafiya to zai gabatar da kuduri ko takarda a gaban majalisa wato majalisun guda biyu duka sai ya gabatar cewar yana son ya tafi idan kuma hakan bai kasance ba mai yiwa lokacin da shi wannan shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa baya cikin hayyacin sa ko kuwa yana cikin muguwar rashin lafiya to sai sashi na biyu cikin baka na sashi na 145 na tsarin mulkin Najeriya sai tace bayan kwana 21 to majalisun nan guda biyu za su zauna su yi kuduri su ba ma mataimakin shugaban kasa ikon wato ya zama muqaddashin shugaban kasa ba a kayyade ko kwanaki nawa shi shugaban kasa zai ba babu wannan a cikin tsarin mulki zai iya wata 1 zai iya wata 2 zai iya shekara 1 zai iya shekara 2 ya danganta ga abinda ƴan kasa suke so amma a ce bayan kwana 90 wai ya sauka wannan baya cikin tsarin mulkin Najeriya kwata kwata
to ka ce kamar yadda mutanen kasa da suka zabe shi suka amince masa da yawan kwanakin da zai zauna to wannan shugaban kasa ma da ya tafi ba wanda a halin yanzu ya san me wani hali yake ciki, ba wanda ya san ma irin cutar da ke damun shi. To kana ganin baiwa muqaddashin shugaban kasa ragamar mulki da shugaba Muhammadu Buhari yayi ya zama kenan kaman neman izini a wajen al'umman kasa ne tafi neman lafiya na har illa ma sha Allah.
A kware kuwa ai da tun ranan da ya miƙawa majalisun nan guda biyu a takarda na cewar zai tafi neman lafiya, wato zai tafi asibiti, saboda haka shugaban kasa mataimakin sa zai zama muqaddashin shugaban kasa. Ai an gama magana, wannan kuma ba farau bace a Najeriya. A America an samu shugaba wanda yayin shekara guda baya zuwa aiki. Akwai ma wanda aka akan kujera ya karasar da mulkin sa. Saboda haka wannan ba sabon abu ba, cuta na kan kowa, cuta ba mutuwa bace. Saboda haka sai an bi abinda tsarin mulki yake cewar baya cikin hayyacin sa ko kuma yana cikin tsananin rashin lafiya.
To a gaida Madina Dauda da kuma barista Ibrahim Tukur Al-Sudi daga birnin Abuja. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 4 ke nan da minti 42 a nan Washington DC. Yanzu lokaci yayi da za ku shirya don ku kira mu ko ba da ra'ayoyinku a kan kira da ake yi wa shugaba Buhari da yayi murabus saboda ya kwashe sama da watanni 3 yana jinya ba shi a ƙasar Najeriya. Amma kafin haka a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Allah kai na sa gaba na rabbana taqabbal minna du'a'ina shugaba Buhari Allah ka washe sauki
rayuwa da mutuwa na biya da ciwo Allah san kai yake yadda ya so da su ga kowa
yadda ya so da su ga kowa
rabbana ta'ala sarkin dare da rana shugaba Buhari Allah ka washe sauki.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
So salamu alaikum, wani ne a Kaduna?
Wa alaikum salam, sunana Ibrahim Alaran Marika cikin Kaduna.
To bismillah Malam Ibrahim.
To da farko dai shugaban mu Allah ya bashi lafiya, kuma wannan barista da ya wayar mana da kai gaskiya shi ma mun gode mai Allah ya saka da alkhairi. Kuma ai cuta bai kamata a ce an sa mata rana ko lokaci wanda mutum zai iya warkewa ba, duka daga hannun Ubangiji suke. Sai dai addu'o'in nan da ake yi ya kamata mu jama'a mu ci gaba da yin addu'o'i har zuwa lokacin da Allah zai bashi lafiya ya kuma dawo mana da shi lafiya. Wannan shine babban abin da ya kamata a ce muna yi, ba wai a dinga zanga-zangan cewa ya sauka daga kan karagar mulki ba, wannan ba shine ya dace ba kwata-kwata. Na gode da fata za ta tashi lafiya.
Bari mu je da maturu. Wani ne a da maturu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abubuwan Zam daga kasuwar da maturu a nan cikin garin da maturu. Wato ni a nan ra'ayina shugaba Buhari yana buƙatar addu'a kware da gaske, ita kuma jinya rashin lafiya ba ita bace mutuwa. Shi mai lafiyar sai ya mutu ya bar mara lafiya. To saboda haka wannan shugabanmu ne na ƙasa gaba ɗaya, ya kamata mu al'ummar ƙasar Najeriya mu taru mu yi wannan bawan Allah addu'a, tunda shi wannan bawan Allah Muhammadu Buhari yana son ya kawo mana ci gaban ƙasa sosai yadda ya kamata. To kuma gashi sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya. To ni a nan shawari na abin da zan ba wa 'yan Najeriya, sai ku sai ba namu bane illa iyaka mu ci gaba da masa addu'a kuma zan yi amfani da wannan dama mahajjatan mu da suka je aikin haji ba ma na Najeriya ba na kasashen duniya gaba ɗaya dan Allah muna neman su taimaka mana da addu'a shi Alhaji Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya dangane da rashin lafiyar sa ubangiji Allah ba shi lafiya
to mun gode
da kuka ba mu wannan dama muke bayyana ra'ayinmu ubangiji Allah saka muku da alkhairi
ku to amin summa mun gode bar mu sake komawa jihar Kaduna wane ne a Kaduna
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubakar daga nan garin kasuwar magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abubakar.
Gaskiyar magana wannan da manyan kungiyoyin matasa da suke zanga-zangan ganin cewa shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari ya sauka daga tarayyar mulki. Ma iya cewa sun da kyancin sashi da kundin tsarin mulki bai ba su dama su yi haka ɗin. Kuma wannan ra'ayin su ne suka fadi to amma mu a gurin mu ɗan Najeriya muna fata muna kira a gare su lalle su tsagir ta su kuna a lokaci da za a fara irin waɗannan kiraye-kiraye domin kuwa kamata ya yi a maimakon irin wannan kiraye-kiraye ma a mai da hankali ne na ganin cewa an ci gaba da yi masa addu'a na garin ya samu cikakken da kuma ƙoshin lafiyan da zai dawo ci gaba da ma Najeriya jagoranci da shugabanci na gari.
Yawa to mu ma mun gode har yau dai a jihar Kaduna din wane ne kuma a Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Amma alaikum assalam
Sunana Alhaji Musa Garo ne rido da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To Musa Bismillah Alhaji Musa Garo bismillah
Karatina
ina sauraren ka
to alhamdulillah tawa to ka san matsalar take faruwa mu a nan Najeriya matsala ce wanda take indai aka riga aka tsali shugaba to za ka ga an samu irin wannan matsalolin kuma duk abin da zaka ji ba zai taba faruwa ba in ba arewacin Najeriya ba dan haka in ba haka ba lokacin da zai tafi ai ya rubuta takarda akan ya ba mukaddashin shugaban kasa ya ce na riko ya ba shi riko to menene kuma ma za a kawo ai magana zanga-zanga sai a kyale shi ita rashin lafiya ta Allah ce mai lafiya sai ya mutu ya ban mara lafiya dan haka ni abin da nake fata ya kamata mutane su kwantar da hankalinsu idan da rago Baba Buhari sai ya ta aka takara bayan ya gama wannan ma sai yayi wata takara in babu ya gaban shi kuma to mutuwa dai ta Allah ce dan haka kowa ya kwantar da hankalinsa mun nan mutuwa mun nan banza ce karci a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
ya wato mun gode bar mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
hello Salo boka ne daga Maiduguri
to malam sai bismillah
da farko dai muna roƙon Allah ubangiji Allah ya ba shugaban kasa lafiya
amin
na biyu kuma ni ina ga wanda suka je suna zanga-zanga cewa shugaba yayi murabus kamar wayansu ne aka haye su kawai don su kawo mutane rudani saboda haka Allah ya muna maganin irin wayannan Allah ya ba shugaban kasa lafiya
amin
yawa to madan da fata na kenan
to mun gode kwarai da gaske malam sile daga Maiduguri to bari mu je jihar Katsina wane ne a Katsina
wanda ke Katsina Garba Ruma ne ya magana
to malam Garba bismillah
general ya zama banki ya ci mahalbai saboda haka ya kamata a rika yi mai adu ai Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya la kada dukkan yake ne kiyaye mana shi ya dawo mana da shi lafiya
amin sallama mun gode kwarai da gaske yanzu bar mu je Zaria wane ne a Zaria
suna la Musa da garin Kwangila Zaria
to malam Musa
wato gaskiyar magana duk wani dan Najeriya tunda ba wai kiyayya bane ko kuma adawa duk wani dan Najeriya yana son ya ga mai girma gwamnati shugaban kasar mu Muhammadu Buhari to amma abin da ya kamata shi ne ko da so sai su biyu a ce Buhari nan ya zo Najeriya an gan shi in aka gan shi za a ji daɗi to amma ana ta kumbiya abin babu daɗi kwata-kwata ba wai ana cewa bai kamata a kamata shi General Buhari ya san yana da masoya tumbi ko da so sai su biyu ne ko duniya ta gan shi musamman mu nan arewa muna jin daɗi muna alfahari amma shiru kake ji kamar shugaban dusa wannan ba daidai bane gaskiyar magana Allah ta'ala
to mun gode kwarai da gaske malam Musa garin Kwangila da wadanne kuma muka kawo ƙarshen daukan wayoyin ku sai gobe kenan idan Allah ya kama mun gode ƙwarai da gaske. To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatan mun same ku kallau a wannan shiri na labaran wasanni na wannan Litinin. Yanzu jama'a kadan zamu yi magana game da gagarumar kungilan nan da Neymar ya samu da kuma abin da take nufi sannan da yadda su club din da suka dauke shi za su samu riba daga abin da suka kashe. Amma yanzu bari mu fara a cikin nahiyar mu ta Afirka inda shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka din Ahmad yace har yanzu akwai bukatar Kamaru ta tabbatar musu cewa za ta dauka nauyin gasar cin kofin kalubalen ka na Afirka. Wato Nations Cup na shekarar 2019 da yake magana akan hanyar shi ta zuwa Burkina Faso shugaban hukumar kwallon na Afirka ya bada haske na cewa har yanzu fa bata tabbata ba a gurin Kamaru cewa ana iya kwace wannan wasan daga hannunta musamman da yake an kare yawan kasashen da ke cikin shi. Kun san cewa da kasashe 16 ne ke cikin wannan gasa ta cin kofin Nations Cup to amma yanzu an kare yawan su sun kai 24. Shi yasa ake da dan damuwa game da ko Kamaru za ta yi daukar wannan wasa din. Saboda haka Ahmad yace za a tura ma musamman jami'ai domin su je su ga harkokin shirye-shiryen da ita Kamaru shi kun fada ko kuma ta girka na daukar nan wasannin nan. To amma Juma'a da ta gabata kakakin gwamnatin ita Kamaru din wato Isa Ciro Mubakari ya bada haske game da binciken da ita hukumar Afirka din ta kwalla za ta yi idan ta turo mutanen ta ran 20 ga watan nan na Agusta. Kuma ya yi kokari ya kwantar da hankalin mutanen Kamaru na cewa wannan wasan yana nan hannun sa yanzu. To a ranar Asabar din ta wuce Neymar ya yi bayyanarsa ta farko a matsayin na sama sabon dan wasan kungiyar kwallon kafa Paris Saint-Germain ko kuma PSG kuma ya zo yana ta murmushi ya kuma sa Faransa ya murmushi. Wato abun ya dade da kowa lokacin da ya bayyana lokacin da su MPG din suka yi wasa da Amiens amma shi bai yi wasa ba da yake a lokacin ba a gama daddala maganar kwantaragin nan tashi ta miliyoyin daloli ba. To amma duk da haka babu abun damuwa da yake ya san cewa wannan kungiyar kamar ta shiga ajiyunsa ne sannan kuma kwallon bai shiga cikin ta ba kuma duk da cewa bai shiga ba din ba su MPG din suka yi nasara na cin abokan adawa nasu da CB da babu. A lokacin da aka ji cewa kungiyar kwallon kafa ta PSG ko kuma club din ya amince cewa zai biya dunzurutun dala miliyan 163 na kudin canjawa shi ne ma din wuri wato daga inda yake a biya su club din da yake hannunsu kafin su suke shi ya tafi din. To da aka ji wannan din ai mamaki wannan dunzurutun kudi to amma wannan dunzurutun kudin duk da yawan sa so man tabi ne kawai saboda karshen ta sai da ita PSG din ta sake kashe dunzurutun dala miliyan 350 a matsayin albashin shi Neymar din kafin magana ta tabbata. Karshen ta dai dunzurutun abin ta kashe ya fi dala miliyan 520 da wani abu. Jin irin wannan dunzurutun kudin aka ce ya tada hankalin mutane masu nazarin harkokin kwallon kafa amma wani jigon malami da ya rubuta littafai kan harkar kudade da kuma wasanni na duniya ana kiran shi Stephen Shamansky da ke jami'ar Michigan na Amurka ya ce kada hankali ya tashi kudinan za a warware su za a same su daga baya kuma shi ne madin ya isa kashe irin wannan makudan kudade a kansa. Kuma abubuwan da suka faru yanzu zuwa yanzu an ga alamar cewa gaskiya ne domin ranar Juma'a a lokacin da ake dabda gabatar da shi ga jama'a a matsayin sabon dan kullun PSG an samu mutane da suka yi layi suna jira su saya wata singularity ko kuma t-shirt da aka fito da ita da ke dauke da sifarsa wanda kamfanin Nike suka shirya wacce kuma ake sai da kowace guda daya dala Amurka 118 to an ce nan take aka sai da irin wannan riga din guda 10,000 kuma saboda yawan mutanen da suke neman ta dole shagunan da ke sayar da ita suka kaida cewa mutum daya kowanne daya kawai shirt daya za a sayar mishi da ita wato riga daya za a sayar mishi da ita ba fiye da daya ba ko biyu. To wannan alama ce ta irin yadda su wannan kulub-kulub din za su samu kudaden su amma an ce kudaden ma da za su fito wa ita kulub din sabuwa ba daga cikin Faransa ba za su fito ne galibi daga kasashen China da India da Asia mutanen da suke kallon irin wannan kwallon ta Turai sosai da sosai. To jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasanni yau sai wata Litinin. Allah ya kai mu mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yeah.
Kwanan nan ne kotun kolin kasar Rasha ta tabbatar da ingancin wata doka da ta haramta diyaucin mabiya cocin Jehovah's Witnesses bayan da ma'aikatar shari'a kasar ta sanya cocin a rukunin kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi a watan Afrilun da ya gabata. Wannan shine matakin musgunawa na baya-baya da aka dauka akan tsirarin kungiyoyin addinai a Rasha wanda ya hada da cocin masu ra'ayin aqidar tunanin alakar rayuwa da kimiyya da ake kira Scientology. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amerika, Heather Nauert, ta roki hukumomin Rasha da su dage dokar da suka sanya akan ayyukan 'yan Jehovah's Witnesses, su kuma bude halkwatar cocin da aka rufe, su kuma saki duk wani daga tsirarin addinai da ke tsare ba bisa ka'ida ba akan abin da ya shafi tsauraran ra'ayi. Ms. Nauert ta ce, "Muna ƙara roƙon Rasha da ta mutunta haƙƙin jama'a na 'yancin tunani da addini da kuma imani." An dai kafa cocin Jehovah's Witnesses ne a cikin jerin shekarun 1880 a Amerika. Kuma ana kiyasan cewa yanzu haka akwai mutane fiye da miliyan 8,300 'yan Jehovah's Witnesses a faɗin duniya, ciki har da kusan 175,000 a ƙasar Rasha. Hukumar da ke sa ido akan addinai ta ƙasa da ƙasa da ke Amerika da kwamitin gwamnatin tarayyar ƙasar da ke ba shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya shawarwari akan yin manufofin addini na ƙasa da ƙasa su ma sun yi tir da wannan dokar. Matakin da kotun kolin Rasha ta dauka na nuna yadda gwamnatin ƙasar ke ci gaba da daukar 'yancin addini a matsayin tsauraran ra'ayi. 'Yan Jehovah's Witnesses ba masu tsauraran ra'ayi bane, kuma ya kamata su samu damar yin addinin su a fili ba tare da tsangwama ba, kuma ba tare da gwamnati ta yi masa katsalanda ba, a cewar Daniel Mark, shugaban hukumar da ke sa ido akan 'yancin cibiyoyin addinai ta duniya da ke Amerika. Wannan hukuma ta sanya Rasha a matsayin kasar da a dabarance take saba 'yancin addini yanzu haka. Ya kamata duk tsiraran addinai a Rasha su mori damar 'yancin addini da gudanar da taro ba tare da an yi masa katsalanda ba, kamar yadda tsarin mulkin Rasha ya tanada. Wannan shine sharhin muryar Amerika wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amerika.
Toma dalla a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
To baba Yakubu, yau a Litinin ɗin Koriya ta Arewa ta buga kafa ta ƙasa ta ce ba wanda ya sai hana mata ci gaba da aiwatar da shirinta na neman kiran makaman ƙare dangi na nukiliya ko kuma masu linzamai duk wanda ke rayuwa kiran da duniya ke mata na cewa sai ta daina. Ofishin jakadancin Koriya ɗin da ke Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙudurin da majalisar ta yanke na ƙaƙaba mata ƙarin matakan ƙuntatawa wani cin mutuncin kimanta ne na zaman ƙasa mai cin gashin kanta, kuma ta ce abu ne daman da aka yi domin kawai a biya muguwar buƙatar Amurka na ganin cewa an maida ita Koriya ɗin saniyar wari. Koriya ɗin ta gaya wa mahalarta taron da ake na ƙasashen Asia a Manila ta ƙasar Philippines cewa ba fa za ta taɓa sakin 'yancinta na ƙera makaman nukiliya ba, kuma har ta ƙara da cewa za ta koya Amurka wani gagarumin darasi da Amurka ba za ta taɓa manta da shi ba idan Amurka ɗin ta kuskura ta ce za ta ɗauki matakin soja a kanta. Mutane 12 ne suka rasa rayukansu an ce a bisa ƙaddara albarusan da suka saki hanya suka faɗa a kansu a musayarwatar da aka yi a wani tashin hankali wanda ya barke a zagayen wani babban gidan kurkuku da ke Kinshasa, shi babban birnin Congo ɗin ta Kinshasa a yau Litinin. Kakakin 'yan sandan wannan ƙasa kanar Pierrot Mwanamputu ya ce wasu albarusai da suka saki hanya ne suka kashe waɗannan mutane ɗin. Kuma ko bayan wannan gidan yarin an ba da rahoton jin ƙarar bindigogi suna tashi a wasu unguwanni na birnin a Litinin ciki har da mutane da nan ma aka halaka mutane biyu.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu baki ɗaya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ali Mustapha Sokoto da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Malama Julie da ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan dare. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alherin nan nasa. Amin summa amin.